suna kashin bayan samar da ci gaban kowace al'umma sai dai ne al'amuran yau da kullum sun gagare su rashin ingantacciyar lafiya ingantaccen ilimi rashin ruwa tsaftar jiki ta muhalli cin zarafi rashin tsaro rashin nutsuwa da kwanciyar hankali ga kuma uwa uba rashin aiki ne hakan ne yasa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR tare da kungiyar matasa masu bayar da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ciwo matasa ta hakuriya yasti ta shirya kawo muku shiri na musamman mai taken hakkin matasa shin zai duba cikin waɗannan al'amura domin samun mafita ga matasan wanda zai dinga zuwa muku a duk ranar laraba da misalin karfe 4:30 zuwa 5:30 na yamma daga tashar express radio gaskiya da yake karfe da mita 90.3 a zangon fm gidauniyar aminu magashigar bace ta ɗauki nauyin kawo muku
ta 90.3 gaskiya dokin karfe a karnan lamba 114 lami da crescent lokunan ungwani na nasaja a cikin shirin Muhammadu
hasken matasa
to ai gwara ku kare da fada hasken matasa kamar yadda Muhammadu ya ce shiri da gidauniyar Aminu Magashigar ba ta dauki nauyin ka muku wanda kuma your space wato kungiya wadda take yaki da cututtuka masu yaduwa da kuma irin al'amura da ke ciwo matasa tuwa kwarya haɗin gwiwa da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma ta CHR suke kawo muku shi kai tsaye ta wannan gaba ta gidan Radio Express wanda kuma kowane sati muka yi kokarin mu kawo batu mai muhimmanci da ya shafi matasa wanda ya kamata a fargar da matasa din kuma a fito da matsalolin domin a nemi fitar hanyar yadda za a dakile wannan matsala mukan kawo mutane daban-daban da za su tattauna akan maudu'in da muka dauko ko kuma in ce batun da muka dauko to kamar yadda muka saba yau din ma daki bana ya kashe shi daga shi nan da matasa da wadanda ba kowa ma dai yana nan dama mu dai hadin bara nake ko kwadan nake kowa ma yana shigowa a batun mu na ina wannan sati na 11 a cikin shirin hasken matasa shine zamu tattauna akan dangantaka tsakanin malamai da dalibai alfanin wannan dangantaka kuma ga sako kuma a ce a yaya dangantaka ya kamata kasance kuma yaya ake samun ta ta ya za a yi idan ana neman gyara a gyara idan kuma tana tafiya da ya kamata to dai ko yaya dai kulliya ai ana so a dan kara an ce wanka na da kyau ka kara da wanka ko Muhammadu to dan haka muka ga muhimmancin tattaunawa akan wannan batu wanda kuma kai tsaya daki mu na da shirye-shirye bar yau yar hagu zan kuma ka ba hagu zan fara ai mun afuwa ba wai hagun aka saba ba amma dai bar mu koma hagu a can hagu na akwai malama Hawwa'u Ahmad daliba daga sashen koyon aikin shari'a jami'ar Bayero ta Kano malama Hawwa
assalamu alaikum
wa alaikum salam a gefen malama Hawwa akwai Abdulnasir Haruna Hussein shi ma dai dalibi ne a sashen da ake karatun lifuffuka a jami'ar Bayero
assalamu alaikum
azzi mai sauraron saka sallama wa Abdulnasir ba ni ba kuma yawa shine to kuma abin da yasa na fara ta ga fara ta dalibai kafin mala yawa a nan gefen Kamala Muhammadu akwai Dr. Muhammad Sulaiman Abdullahi malami ne a sashen koyon harsuna na Najeriya a ita jami'ar Bayero malamin na makalale marhaba
jama'a assalamu alaikum
ka ga ni ka ga yanzu mun yanzu akai haba yanzu akai magana malam yayi magana daliban malam suna darfardar yawa to wannan sune wanda zamu tattauna da su a cikin shirin hasken matasa kuma dai a daki mun da shirye-shiryen gaba daya akwai yan uwa da ake fa'ita shi da su suke kai komo wajen ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke idan ce suna faɗi ko sunan kowa da shirin sai ya kare to amma kai gabatar da kanka
to ma sauraro har kullum Muhammad Adam Tudun Murtala shine sunana
sai ni kuma Nafisa Murtala Ahmad sunana tare ne muke gabatar da wannan shirin to mallam ina ga da kai zan fara mallam Muhammad Sulaiman
na'am
yawa ka san wai a ga daga na gaba akan gazarfin ruwa mallam abin da muke so mu tattauna a yau shine yadda dangantaka take tsakanin malamai da dalibai lokacin lokuta akwai akasi da ake samu ko kuma a targaɗe ko kuma rashin fahimta ne na yadda ake gudanar da mu'amala mun san cewar malami shi a makaranta baba ne yaya ne komai ma shine saboda me ba wai karatu kadai zai bayar ba yana bada tarbiyya to amma wasu lokutan sai kaga ana samun irin abubuwa tsakanin su da dalibai din ba kowane malami ba amma dai wannan wani abu ne da yake gaba daya za a kalla shin ta fuskar ku malamai ya kuke kallon al'amarin wannan mu'amala da dangantaka tsakanin ku da su
to bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba jama'a assalamu alaikum
wa alaikum assalam
gaskiya nayi matakar farin ciki samun kaina a wannan waje a yau kuma ana kokari na tattauna wannan batu wanda ma iya cewa kamar abin da batu da yake cewa is timely ma'ana abu ne wanda aka yi shi akan gaba akan lokacin sa malama Hajiya Nafisa kin yi tambaya akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi dangantaka tsakanin malami da dalibi to idan muka duba zamu ga tunda Allah madaukakin sarki ya halicci duniya sai ya hada alaka tsakanin mutum da mutum wanda wannan mutumin ko malami ne ko dan kasuwa ne ko mai kudi ne ko da ne ko uba ne dole dai babu wanda zai iya rayuwa shi kadai bana so in dinga kawo mana abubuwan turawa da yawa to amma dai tura suna cewa mutum ba zai iya rayuwa shi kadai ba no man is an island mutum ba zai iya ware kansa dole sai an samu wata alaka a gargashin wannan alakan ne zaka ga wata alaka ta zama ta jini wata ta yanwantaka wata ta auratayya wata ta makotaka wata ta dalibi da malami so abin da nake so in kawo mu shine alaka ta dalibi da malami daya ce daga cikin alakokin da akwai irin su barkatai da yawa sai dai abin da ya bambanta alakar dalibi da malami shine ita wannan alaka ce ta ilimi wanda in za a iya samu a wasu bangarori na rayuwa ana tafiya barkatai ko kuma ana rayuwa haka to amma alaka da ta shafi malami da dalibi ya kamata ta zamanto wata alaka kyakkyawa galibi akan share wasu abubuwa masu kyau waɗanda su ne kusan kashi 90 waɗanda suke faruwa tsakanin malami da dalibi sai aka kalli wancan kashi 10 kuma wannan dan adamtaka ne haka dan adam yake yau zaka zo kana ta abubuwa masu kyau kai guda 99 amma ran da kai wani
guda daya
kwaya daya sai ka koma kan wannan kwaya daya zaka ga shi malami duk wani abu na alfanin rayuwa da ci gaba malami ne tushen sa yanzu duk zaman mu anan gaba daya mun samu albarkar malaman mu ne muka zo nan kuma dukkanin wannan abin da muke yi da wanda ma zamu yi anan gaba malaman mu suna da kamasho na lada a cikin haka to in muka duba wannan zamu ga kenan alherin yafi yawa wanda ko mu nan yanzu da ce zamu lissafa abubuwan da suke cikin nan wannan ɗakin da muke ciki zamu ga dai albarkacin karatu suka zo ko a jikin mu ko a kewaye da mu to sai mu ga albarkar tafi yawa yanzu nan aka ce wani ya tuno abin da wani malamin sai masa sai ya dan tsaya yayi tunani sannan zai iya tuno wani abin kwaya daya eh ba za a rasa ba to dan haka ni da sai na so Hajiya Nafisa ki fara tambaya ta me albarkokin da alheran sai mu fara magana su kafin
a zuwa eh ai ba ka gane ba malam akwai wannan ai ka san ko ana kallon abubuwa ne
daban-daban
amma yanzu ga wannan gabar abin da muke so muka sako a gaba muke so mu kalla
matsalolin da a daina samun
dangantaka yawa saboda shi malami kamar yadda ka faɗa duk waɗannan abubuwa ne ma na faɗa kuma ka haska ka su
kai
malami wani muhimmin abu ne wani jigo ne a rayuwar ɗalibi to amma me abin da yake sawa wannan shakuwar malami a matsayi ai a gida ko baya ne wa yaro fada yanayi mai tarbiya to shi ma malami haka ne amma ka san a wannan yanayin namu yanzu malamai suna amfani da damar su ta malantaka su cutar da dalibi ai tawhalar da dalibi ai tatsuguna wa dalibi kyara hantara duk abubuwa da zaka ga bai kamata a ce malami ne yake waɗannan abubuwan ba to kuma shi ma dalibin ta bangaransa shi baya son karatun ba zai zauna yayi ba ana kokarin a sashi a hanya ya tsaya yayi ya kiye tsaya ya koya saboda haka zani taje ta tadda muje mu sai ai ta haifi dan da ba ido malamin yayi banza da ya buris da dan dalibin shi ma dalibin kuma ya tashi fakitin fangan bai koyi komai ba to shine muke so mu fahimta me yake sa wasu malamai kamar yadda na faɗa a zamanan ce ba duka ba amma dai akwai malaman da ke wannan me yayi kamata dangantakar ta kasance tsakanin malami da ɗalibi
to alhamdulillah zan kalli waɗannan abubuwa ta fuskoki guda hudu kamar yadda shimfiɗa ta nuna cewa alherin yafi yawa to gaskiya kamar yadda kika faɗa akan samu matsaloli din abu na farko da a tunani na da yake jawo kaga dangantaka ta yi tsami tsakanin malami da dalibi ina ga akwai rashin sanin darajar ilimin idan aka yi magana kan rashin sanin darajar ilimi za ta iya yiwuwa ta zama daga bangaren malamin shekaran kansa wanda yake karantarwa tunda ai ba kowane malami bane ya cancanci ya zama malamin ko kuma ya karba wannan sunan na malami dan haka ma Bahaushe yake cewa akwai malami akwai malam malin kuma rashin sanin darajar ilimin saboda ai ko ka a ce mun koma Islamic studies ko a cikin Alkurani Allah ya nuna mana wasu daga cikin Allah ya ba mu labarin wani wanda aka bashi ilimi aka ce an bashi ilimi amma karshe sai fita daga cikin ilimin ya cire kansa daga cikin ilimin karshe sai Allah ya ce shedan ma sai bi bayan sa mana yafi shedan shedanci so da haka idan malami ya zama tantiri ya zama kangararre ya zama wani sakotuma ki ballo ja kai ya zama wani susu
wayo
wannan kalmomin sun danyi nauyi to amma rashin sanin darajar ilimi duk zai iya jefa malami a wannan bangaren abu na farko kenan sannan abu na biyu wani lokacin akan samu malami ya kasance bi nakalci abin da yazo ya karanta sosai ba galibi ko da a cikin malaman mu wani lokacin zamu dinga ganin wani lokacin har sunaye zaka ga dalibai duk kuna sassa mana sunaye kwarai da gaske duk mun san sunayen da ake gajiya mana to wani lokacin idan malami bai tsaya ya nakalci abin da yake so ya karantar sosai ba wannan zai iya jawo ko raini ko kuma a dinga samu matsala tsakanin shi da dalibi wannan nabi kenan a gurguje nake wani lokacin malami yakan kamar abin da ake kira laifin wani sai haukan wani mun san yadda yanayi yake wani malami sai kasa gane komai yana da lokacin sa kuma komai yana da wajensa kuma kowa akwai yadda zaka yi alaka da shi bai kamata a ce malami ya baro gida ya fito daga ya shigo makaranta cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu ya same shi a waje sannan kuma yazo ya kare akan dalibi ba ma'ana damar da Allah ya baka ta kai a matsayin ka na malami sai kaga cewa wannan damar kamar zaka iya amfani da ita ta hanyar da bai dace ba wani lokacin saudiya nakan ga dalibai na ina karantarwa sai in ce Allah ne fi ya ga dama yasa ni ne na zama malamin yau in ya ga dama sai yasa kai ne kuma ba yadda zan yi so ne zaka cikin dalibai na kodan da suka girme ni ma'ana sun girme ni da yawa a kodan da ma suna da jikoki wanda ni din kuma da kadan na samu dan fara ma zuwa na biyu da wani makamancin haka to saboda haka rashin sanin yadda mutum zai iya ajiye komai a mahallinsa ma'ana wani abu ya same ka a gida to ka gane cewa na gida ne
ko a kuma daliban
nan galibi daliban nan nakan gaya wa abokan aiki na da su kansu daliban cewa fa wani lokacin ba ma wani lokacin ba ko wani lokaci ma da bazar su kake rawa kai a matsayin ka na malami dan haka bai kamata dalibi ya zamanto wani kwandon sharan ka na jibge dukkanin wata hayaniya wannan shine abu na uku abu na hudu wanda yake na karshe wani lokacin mu malamai afuwa kalma tana da girman cewa mu malamai to amma dai haka za ku hakura tunda mu malaman naku ne mukan samu kanmu a cikin tarnaki na yadda ake kulawa da ilimin a ƙasa alhamdulillah wasu mu da yawa sun yi tafiya zuwa wasu wurare kasashe sun ga irin yadda ilimi yake da yadda ake bashi muhimmanci wata ziyara da na kai kasar Jamus ɗin shekarun da suka wuce akwai wata jami'a a can wato malam idan ka je ka ga yadda aka samar da wuraren karatu aka yadda wato zaka ga malami yana rayuwa irin asulu din nan malam ma'ana ba shi da wata matsala cikin nishadi cikin walwala daliban ma dukkanin su ba a firgice ba amma mun zaka ga malamin a firgice daliban a firgice dalibi zai zo ya kwaba maka magana yadda ya ga dama dalibi ba zai je ya bincike ko ya karatu kana ma karatun kwanan nan aka nuna wani hoto wanda ya zama viral a social media malami ne a cikin aji a jami'ar Bayero yana karantarwa amma wasu dalibai a can teburin baya suna what irin wannan abu ya karta karta nan da ake yi to yanzu kuma issue ma na waya din nan kana nan kana abin nan wani yana sudoku ko yana temple run kana lecture shi yana temple run yana waya to irin wannan abubuwan gaskiya su ma za su iya hasala malami yanayin da muka tsinci kanmu da kuma dai wasu abubuwa da dama waɗanda za su iya sa ba wai ina so in ba malamai kariya bane to amma dai gaskiya abubuwan
su ne ai ka riga ka fito da batsalolin ma da malamai suke fito da su bugo ne kware da gaske malam Muhammad Suleiman malam Hawwa'u ko ince daliba malam na iya ce mata malam
eh malam ba komai
to ce mata malam Hawwa'u kin ji abin da malam ya faɗa dan na ma na fi so malam ya fara bajeta irin matsalolin kin ji irin abubuwan da ya faɗa dangane da malamai to kuma ku ta bangaren ku dalibai wanne iyaya kuke kallon dangantaka ku da malaman ku ba ba malam bai goye bayan malamai ba ba ma suke raki gidan a fito da ita baro baro me laifin ku me laifin malaman
Assalamu alaikum warahmatullahi
kike tsoro ba abinda zasu yi kike kowa
makaranta
da farko dai kafin ce komai ina so in ce ina so dan yi shimfida
to muna soki muna mu ma muna soki shimfida
ita wannan dangantaka tsakanin malami da dalibi a farko ma dai ya kamata a ce dangantaka ce tsakanin da da uba
haka ko da da uwa
ko da da uba dai ko da
iyaye dai
iyaye da ƴaƴansu so in dai aka ce kuma iyaye da ƴaƴaye to ai kin ga ba ma expecting cewa da uwa ko iyaye za su cutar da ƴaƴansu
haka ne haka
bayan wannan shi wannan dangantaka da muke faɗa tsakanin dalibai da malamai takobi ce mai harshe guda biyu
to
na farko idan tai kyau tana tasiri so da yawa a rayuwar dalibi wanda har ƙarshen rayuwar shi haka nan idan ta baci shi ma tana affect rayuwar shi entirely wanda so da yawa muna ganin abubuwa tsaye yake faruwa tsakanin dalibai da malamai yana sa wasu daliban su committing suicide kashe
kansu subhanallah
saboda malaman sun exploiting din su ko kuma dai sun musu alƙawarin wani abin one way or the other dai
an samu dai wata matsala
yawa an samu matsala shine wancan ɗayan takobin bangaren an samu matsala da kanin to koma dai yaya ne shi malami tunda mun ce malami a mazaunin iyaye yake to ana buƙata ya zama yana da farko yana da kyakkyawar tarbiyya saboda sai mutum yana da tarbiyya zai iya fasin tarbiyya zai iya bawa wani sannan kuma bayan wannan ana so ya zama mutum mai nutsuwa mutum mai la'akari da ba lalle iya kuzi abin da yake faruwa da shi a wannan
kamar abin da malam ya faɗa
cewa bayan wannan table din zai iya juyawa wata ran shi ya zama a wani gurin da dalibin zai taimake shi ko kuma wani sama to dan haka dole in duk a cikin mu'amalar su dole ya taka tsantsan ta yanda zai tafiyar tar da ita
dalibin
kuma shi malami da ke ganin shi ai akwai abin da muke cewa modeling ba sai zan fita
mudubin dubawa ne wato shi zaka kalla ka kalli kanka haka malamin ka ka zama abin koyi gare ka
yawa sannan kuma akwai abin da ake cewa I don't know social theory
tofa na ni wannan theory ya fi ƙarfi
wanda shi social theory din abin da yake magana akai shine mu yawanci mutane suna kwaikwaya ko suna duban mutumin da suke ganin cewa ya kamata a dube shi that's like he serve as a role model kesa da shi
shine dai mu dubin dubawa da ka kalle shi kai ko koyi daga gare shi
abun koyi kuma za a kalli wannan mutumin da za a kalla ina ga ai kin in muka duba malami bayan iyaye ina ga malami shi ya fi tasiri a rayuwar dan adam gaba daya saboda yawanci mu dalibai ba mu ma kwaikwayon abin da iyayenmu suke yi amma in dai malamin mu zai yi abu za mu kwaikwaya
yawanci irin daurin dan kwalinta
yawa
inda namiji irin kayan hulan mala
yawa
irin yana ba ne yake magana
wani sa'in ma kina da a different ambition kafin
ka maka kana mun
kaje kika ga
kana yadda mala ce ni irin mu
kana kawai lecturing nake tunda yanda naga tana yi sannan ko a gida ma kika ko a an koma ga kananan yaran kina koyawa yaro homework ke kiga easiest way da zaki
yi sai amma haka uncle wani ko aunty wani take
sai ba haka yake ba kuma koda ko hanya ki tafi ta malamin sauki amma shi dai malamin nan shi ne to ina ga duk wanda ya zama madumin dubawa a kai kuma bai kamata a ce na cutar da dalibi ba ko kuma dan sa
to ku kuma daliban fa
to kuma gare mu su malaman nan da muke gani muka kira su iyayenmu su ma ƴan adam ne ba wanda baya ajizanci na dan ko yana iya faruwa akan kowa amma muna contributing namu
kuna kawo ta ku gudunmawa
yawa muna kawo namu gudunmawa kamar ishu mu mata kenan indecent dressing
shiga mai
kyau ai ciki ba
dutse ba
dutse bane ba shi ma kuma dan adam ne kamar kowa kuma ba a cire shi daga cikin al'umma sauran al'umma mutane saboda an kira shi malami ko uba
ba masu ne
yawa to ya kamata a ce ki a mazaunin kin daliba mace kin je kin yi dressing da ba shine ba kuma ki ce you know ba za ki intimidating din shi in kuma abu a ce kuma yayi laifi tsakani fa ga Allah amma duk da haka fa indecent dressing ba justification ba
eh da ma shiga mara kyau ba hujja bace amma kuma bera da
sa ta da dawa da wari idan tai bare ba ai za ta iya gyara wa
yau aka ga mata kuma tai mai tsiwa fa
to male in aka ga to ai yawa jami'a ce ka zo na zo kana da yanci to yayi mata fada tai mai tsiwa ko ba ita abu ba tai mai sharata ce ihu malam kaza
to wannan kuma wani abu ne daban wannan kin ga an san matsala daga can asalin tarbiya da tun daga ƙasa kenan amma kowa yana da namu amma most at times Allah ma ya sani mu dai muna iya kokarin especially a arewacin Najeriya muna iya bakin kokarin mu kare mutunci amma dai wani abun kawai dai ba yadda zamu ba yadda zamu
mun gode kwarai malama Hawwa kullum majida mai tuwo da gudan sa da aukar rami ne malam Abdulnasir Haruna Hussein kaji abin da yar uwarsa daliba malama Hawwa ta faɗa ban san ko kai kuma tanaka bangaren a matsayin ga na dalibi namiji yaya kake kallon dangantaka tsakanin malamai da dalibai wato ina so idan za ku kalla kar ku kalli jami'a kadai ku sa ku makarantun jami'a ko makarantun gaba da secondary Hawwa yanzu sai maganar kananan makarantu yan nursery a primary a gida yara sun da daga makaranta saboda duk wannan akwai a wannan matakin ma akwai dangantaka ta alaka tsakanin malami da dalibi ga malami yana muzurai ko yana zar yan yara kanana da su kai maka ba a rika gabza ana jibga kwanan nan mun ji labaran da malamai suka mammaki yaya suka kai ga tafiya lahira so a kalli wannan dangantakar yaya ya kamata a ce dangantaka tana tsakanin malamai da dalibai kuma a kalli cewa kamar yadda ta fada malam ma ya fada malami abun dubawa ne a gurin sa za a koyi abubuwa wanda zai rika dora ka a turbar da zaka samu ci gaba a gaba da rayuwarka ko da bayan kai karatu afwan zan dan kawo wani abu yau da safe akwai shiri da muka yi a nan gidan muka yi magana da akwai sabuwar makaranta za a bude ba zan fadi makaranta ba amma dai mun tattauna da VC ake ce mata ko vice chancellor ta wannan makaranta ta faɗi wani abu da ni na ji dadin sa kwarai da gaske yadda malamai za su rika tafiyar da bayan karatu da suke koyawa suna koyawa bangaren yan mata ta koyi mu'amala ya za ta yi rayuwarta ta gida da bangaren na'am tarbiya dabi'a komi shi ma bangaren sa na namiji yadda zai mu'amalar rayuwa yadda zai yi komi yadda to kaga ai irin wannan ai an wuce makaranta ko an fito rayuwar duniya gaba daya to waɗannan ya ake kallon wannan dangantaka tsakanin malamai da dalibai
to assalamu alaikum
amin malam Abdulnasir na rantsi har na maya sai ka bude murya Bilal ko kana jin shi to ka gani
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma afuwa ina cikin alhini ne saboda amur rashi yau kwana uku kenan
to Allah ya ji karai
so da farko dai zan so a bani dama ne godiya ga Zainab Nasir Ahmad da ta bani dama da kuma
ga malam wuce nan gurin ci gaba da abin da zaka faɗa
bana so a bini bashi ne
ba bashi ba bashi
na gode mata
a ga kai mata godiya kai da ita a waje ba anan ba kai da ita yawa
kamar yanda malamin mu ya faɗa da kuma yar uwata tana gefe na ita ma ta faɗa gaskiya ne kamata ya ce dangantakar da ke tsakanin malamai da dalibai ya zama dangantaka ce mai kyau sai an samu dangantaka mai kyau tsakanin malamai da dalibai tukun shi kanshi ma dalibin zai iya fahimtar ma abin da ake koya mai kamar yanda kika faɗa ba zai yi ba malami ya zo yana mazurai tukun dalibi ya tsaya ya maida hankali zai tsaya yana jin tsoron shi ne ko kuma yana tunanin cewa wannan mutumin fa ba wai koya min yazo yayi ba yazo da wani abu na daban shi ma kuma dalibin ba zai yi ba yazo aji yana bubbudawa kamar yanda muke gani based on experience muna gani wani maybe zaki ga ya fito daga wani gida wanda status din su daban yake da na sauran
yan yana tsarin gidansu
so in yazo zai ga yanda yake mu'amalar shi a aji ko yanda zai ringa yi wa malami magana ma zai ringa provoking wannan malamin
da tunzuro shi
tunzura shi zai shi kanshi malamin ya wani abu da bai dace ba amma kamar yanda duk aka faɗa kuma kamar yanda muka sani shine shi malami kamar uba ne a cikin al'umma so kuma shi uba an san shi zai bada tarbiya ne kuma zai tsare gida duk abinda uba zai yi a gida that means in decision ya yanke so wannan decision din is final kuma
in ya yanke shawara
yeah
ita ce karshe
daliban kuma ko su kansu iyayen a gida suna tunanin duk abin da uban su ya yanke musu ba wani abu bane da zai cutar da su. To kamar yadda yar uwata ta faɗa cewa wannan wannan ya yake da suna relationship din
mu'amalan
nasu
ko dangantaka
yawa zai iya zama positive kuma zai iya zama negative.
To za ta iya zama mai kyau ko mara kyau.
So mai kyan shine in malamin ya kasance shi ma yana da tarbiyyar da ya kamata. Ya san me yake yi, an dauke shi ne based on competency. He's competent.
Gogewarsa da ƙwarewarsa.
Kamar in zan iya tunawa akwai lokacin da na karanta a Facebook ne, Facebook ne na karanta a handle din Senate President. Yayi magana cewa jami'o'i suna producing unproductive graduate.
Tofa.
Kuma haka ne.
Tofa.
Magana ta gaskiya haka ne. Muna cikin jami'an nan muna ganin abin da yake faruwa yanzu.
Wato yanzu duk ɗaliban da ake fitowa da su ba za su samu da wani cigaba ba kenan.
Gaskiya a yanda ake yin, a yanda harkan ma take. Bana tunani ni dai a hangina bana tunanin za su samar da wani cigaba in dai ba a canja wannan tsarin ba. Saboda su malaman suna ta yanda za su ci abinci su ciyar da iyalansu. So burinsu ko da yaushe shi ne in wata ya yi a cika musu aljihunsu.
Karɓi albashi.
Su karɓi albashinsu. Su je su ci mai kyau sannan su fito su iya koyar da ɗalibai. So moment aka ce ana riƙe musu wani haƙƙinsu su a fara samun matsala. Tun daga nan za a fara tunzura su in sun zo makaranta.
Su ma su abin da sun gara.
Ɗalibai. Don wani akwai wani malaminmu da ya ce mana ba zai shigo mana aji ba saboda ba ya albashi.
Yana da gaskiya ta wani bangare ta wani bangare ko
to kuma a lokacin da ya faɗa haka to bari dai na yi shiru
ya to dama dai gware dai ka tsaya iya
da ji dadi ma da ya kasance akwai malamin mu
a gurin
kuma sanadiyar yana nan ma bazan iya faɗan wasu abubuwa
ai ba za ba ka iya faɗa din ba ko baya da
dama
mun gode kwarai ga shi ka bayin akwai abin da ka ƙara faɗa
to sai kuma negative aspect din.
Abu mara kyau.
Yeah, ill relationship din ya kasance ba mai kyau ba. Relationship ne wanda kowa yana wa wani
ita dangantaka ta kasance ba ta da kyau.
Yeah, kuma shi malamin yana wa malamin ɗalibin yana wa malamin kallon hadirin kaji saboda wasu abubuwa da yake mai. Kamar yanda ita ta magana cewa a bangaren mata kamar harassment da waye da waye. So ni zan yi magana akan maza. Mu ɗalibai muna da wani abu gaskiya. The moment kamar a aji muka ga obarolanmu mace ce. So kawai za mu ringa cewa ai kaza da kaza da kaza.
Wato kuna yi wa malama mace rashin kunya.
No, what I mean is
ɗalibai. Oh, ɗalibai. Oh, ki ka fi kokari.
Sai mu ce dan haka nan ana zaune in
wato ba ku yarda ɗaliba mace ta fi ku kokari.
Muna da laifi sosai. Muna da laifi.
Kuma kuna da abubuwan da kuke yi.
To amma su kansu malaman akan maza, laifin su akan maza bai da yawa. Laifin kansu sun fi yawa akan mata.
Da kyau.
Wasu malaman suna ɗauka advantage.
Damar da Allah ya ba su su amfani da ita.
Su ma kuma matan ɗalibai suna da laifi don gaskiya masu at times su suke kai kansu.
Ki je baki karatu ba, ki je kirewa malami kwarkwasa da ƴan murya.
Akwai malamin da ko ce miki akai ga motar shi je ki ba za ki je ba.
Gaskiya ne.
Ya tsare kanshi yana da tarbiya. Akwai malamin da bai da tarbiyan ma amma ya tsare kanshi. Bayan da zaki kuma biki saki je ki ce malam kaza kaza in zai abin shi ya san inda zai je. So tarbiyan nan dai daga gida take. Kuma kowa ambassador ne na gidansu. Bana goyon bayan abubuwan da suke faruwa gaskiya
a da bangaren ɗalibai da bangaren tsira da sata da dawa da wari malam Muhammad bazan naga ta tsazu kake ai naga kana tsima ne waran ka baka
in tamboyi na amma ni farko zan fara ne da malam
ashe sa da mi ko malam
karkata ga malam tambaya ta farko ga malam shin malam wa kake ganin shi yake janyo rai ne ke shigo tsakanin malami da dalibi? Dalibi ne ke janyowa ko kuma malami?
To alhamdulillah gaskiya ni ina ga a matakin farko wanda yake da dama a hannunsa ko wanda damar shi tafi shine zai iya bude damar har rai ne ya shiga. So anan zan iya cewa kamar malami din shine yake zai iya bada wannan kofar da har rai ne zai zo. alhamdulillah mun dade gaskiya a cikin harkar koyo da koyarwa kuma muna tare da dalibai to amma daidai gurgudu zaka ga muna kimanta daliban mu muna darajanta su kuma su ma suna kimanta mu dalibi ba wai kawai dan ya kasance dalibi sai kasance wani abun yi wa hantara kamar yadda Hajji Hanifisa ta faɗa ka hantare shi ka kyare shi ka duk ba wannan bane to a duk lokacin da zaka bude wannan kofar kai kuma ka fara dalibi haka saboda wani lokacin akan samu su daga cikin mu Allah ya mana gafara zaka ga cewa yadda ake tsara gidan sai ya haura iyaka ba laifi bane ka tsara gida yanzu kaga ni ba sosai nake wasa ba gaskiya sosai a ji to amma tare da haka kuma an san lokacin da za a ci za an san lokacin da za a busa yawa to dan haka sai nake ganin yau malami ya ce yau ce zaka fara lecture ka ta farko da dalibai sababbin dalibai sai ka shigo ajin ajin nan ka tar ana ta hayaniya yara suna ta hayaniya su ba ma su damu da ka shigo ba kila ko dan ba san ka ba to yadda zaka iya akwai abin da ake kira class control yadda zaka iya controlling din su ka daidaita su akwai wanda zai iya kila ya fara da kila ko kyara da hantara da wancan get out from my class da irin wannan abubuwan akwai kuma wanda ai in yaran suna da tunani in ka zo akwai inda malami ne yake tsayawa wajen in ka zo wajen ka tsaya kawai ko kallon su kai ka dan ba da yan mintuna to daliban duk waɗanda suke masu
wani ga yawa wani wani ga yawa wani za a
yawa to za a nutsu ba tare da wani kace na ce
ba
to dan haka dai dan amsa tambaye ka kai tsaye sai in ce gaskiya ina ganin kamar wannan damar ta a samar da raini ko ya shiga tsakani gaskiya hannun malami take
to anan wannan gabar malam zan iya cewa kenan malaman hakan da suke ba kamar suna ja kansu wata kima da mutunci bane saboda dalibi ya san cewa wannan malamin ba wasa ya zo ba bana manta akwai matakin lokaci da muna secondary school makarantar mu ina fada na san da yawa wanda suke makaranta sun sani daga ka zo SS1 ran da kuka zo gaba ɗayan ku sai an muku bulala
masha Allah
saboda malamin kawai kusan cewa ba wasa ku zo kun tsalle ku sinia
haka nan
kuma sai ya zana kowa
to ga lauya da tana zaura a nan kaga wannan
ya zana kowa
daga shigo ka ai
kana zo SS1
ya zana kowa ai shiga gari
saboda kusan cewa ba
wai wai ba da wasa aka zo
kuma daga daga hannu ya kaza kowa ya baje
masha Allah
wannan baka gani irin wannan salon abinda malaman suke bi wata kirwa ta kima suke sai
wato gaskiya wannan salon koda kai bi salon amma kai cewa wannan salo ne na kama kariya da ketar iyaka yanzu shikenan ni yanzu a matsayina na malami ba za a mutunta na kimanta na ji tsoro na ba sai da bulala randa babu lalafa yanzu randa babu lalafa za a iya waye gari ba bulala abincin nan da muke ci wata rana kana waye gari ba ka rashi ina kuma ga bulala an aka rasa ta fa sannan kuma idan ka tsinci kanka yanzu misali shi wannan malamin da yake haka Allah ya masa gafara
amin
wata rana sai je ya hadu da dalibin da haka nan bai tsinka masa ba bai karya masa ba bai zubar masa ba mai wannan shi wannan dalibin ya zama wani abu
wallahi
saboda malama gani muka samu daliban mu ka zo koya wa mutum
kaga ya zama hamshakin
dan siyasa wani ya zama hamshakin dan kasuwa wani ya zama hamshakin wane ne kuma kai din zaka je wata gida sai ka nemi wani ba wajen sa
dole
idan ka je shi ma wannan malamin wannan dalibin da kai wancan dukan haka nan ba abin da yake
shi ba zai baka bulalar
yake kuma shi ma sai ya rama wannan sai ya fara zane shi wannan malamin zai ji dadi to saboda haka gaskiya ina ganin
zane shi ba shi ta sa zaniyar a ta ci karfin bulal
to saboda haka gaskiya wannan ba tsara gida bane kamar wuce gona da iri ne gaskiya
malam a gurguje duba da yanayin lokaci tambaya akwai wata tambaya da zan gudun
ka
maka su guda biyu menene alfanun da ke biyo bayan sa samun kyakkyawan alaƙa tsakanin malami da dalibai
wallahi malam kaga a cikin wannan sabga tamu wato abin zai baka mamaki idan ka ga yadda na farko dai daliban duk wanda ka ganshi ya zo musamman mu yanzu da muke muna jami'a alhamdulillah ni na fara karantarwa tun daga tushe tun daga islamiyya nazire primary duk ba inda ban karantar ba daga cikin abin da yake mai kima da mutunci shine malam yadda zaka gane mutunta ka matakar kana da mutuncin zaka komin inda dalibai suke suna da hayaniya da wani ne to inda kana da kima wannan kima taka tana zama tare da kai zaka je wani wajen sai kaga mutun ya zo malam barka da kuma al'umman mu al'ummar Hausa suna da kimanta malami sun san darajar shi duk inda muka je muka dawo da hayaniyar mu da wani ne an san darajar malami to saboda haka wato wannan kimar kawai yanzu dukkaninmu nan idan muka ga malaman mu ko mun fi su wani abin duniya ko wani abin da sai mun girmama su to wannan kimar kadai wallahi malam ta ishe ka alfahari ta ishe ka falla kuma ni ina ga ba wani abu ma da ya fita duk wani abu da zai biyo bayan sai dai kace kamar tintibe ne da dingushi ko
riba
da kabari wannan shine
gaskiya ne kuma malam na yadda da kai don ni yanzu a yanzu haka akwai malami na yana shigowa girnan fishaye aiki ya fita ya koya min ina masa wannan kimanta ta malami na ne kuma zai zo yayi aiki cewar aikin da yake a gargashin kulawa ta yake to kuma yana nima bani wannan mutuntakar ta cewar ai kujera ta ce ta bani ai
haja nafi so wani misali zan bada a kwana-kwanan nan akwai wani hamshakin dan siyasa a wannan jahar ya kai mataki na kololuwa sosai an zo ana wani taro a jami'a sai ga ya tashi ya je ya gaida wani wancan din kuma duk gashin a fufurge ta malam ya sha rayuwa sai karshe sai yake nuna cewa wancan din malamin sa ne ya karanta wannan shi gashi ya zo da yan sanda da wani ala duk abin nan amma ga shi ya ji ya kimanta wancan ya har ma yake nuna cewa da Allah ya kamata su hadu idan kaga wani abu na albarka ko kima ko kara darajar tawa ya faru a bayan haduwar ta
malam tabbaya ta karshe kafin mu koma gurin daliban nan malam akwai waɗanda zaka ga dalibai ne a makaranta kamar yadda kace kai koyarwa tun daga ƙasa wasu ba su da saurin fahimta to amma sai aka samu akasi wani lokaci ga malaman sai su zama kamar ba ruwan su da wannan kya ana wa wulakan shi ana rashin kulawa wanda watakila jawowa a kula da wannan zai sa shi ya samu fahimtar da ya kamata ya samu ya kake gani ya kamata aka gyara irin wannan saboda wani kowanne kokolwarsa ba daya bace
to gaskiya wannan abin da nake gani ya shafi bangaren rashin samun ilimin tarbiyyar karantarwa akwai abin da ake kira education dukkanin makarantu suna da shi education tsangaya ce ko kuma wani fanni ne mai zaman kansa da yake koya mutum yadda zai koya
zai koyar ta
shi ba wai ilimin kawai zai karantar da kai a yadda zaka koyar din daga cikin irin abubuwan da ake koyarwa wannan bangaren zaka koya maka ma yadda zaka kula da aji yadda zaka kalli kowa yadda ba na manta mun yi aiki a wasu ma'aikatu haka zaka ga har yadda kamar wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana murmushi sadaka ne to har yadda zaka kalli mutun kai masa murmushi a matsayin sa ma'ana da tsara gidan da murmushin duk zaka iya amfani da su a koyaushe to rashin sanin ilimin koyarwa wanda shine tsangayen education suke karantarwa shine zaka ga mutun ma yazo yana karantar da aji bai ma san adadin su ba bai san sunayen wasu daga cikin su ba sannan kuma bai san wani yana da dan matsala ta saurin fahimta wani ba ma ya ganowa sosai malami duk bai san wani ba ruwan shi kawai yazo wani kai baka rubutun ina sai ka ji bulala bai san cewa ilara ne yana da matsala ido ba ko fitan mun daga aji wani kuma an ce nawa ne biyu a tara da biyu bai sani ba ko ya kasa faɗa ko malami yana ganin cewa ai yanzu ne na faɗa kawai ya tashi da ke shi yana ganin bai tantance wanne ne mai saurin fahimta ba wanne ne mai kwazo wanne ne mai hikima wanne ne mai basira wanne ne yake jin yunwa wanne ne ma a gidan su kila iyayen shi ba su da karfin da za su iya tallafa masa su sai masa littafin biyu a tara dubin har ma ya gane to gaskiya sanin waɗannan abubuwan suna taimakawa matuƙa wanda kuma wannan ilimi ko mu yanzu da muke karantarwa a jami'a zaka gane kwana-kwanan nan ake cewa kamar shugaban kasa ya bada wani fifiko ko kuma wani kula ta musamman ga waɗanda suka karanta education wanda za a ga harkar ilimi kenan koyo da koyarwa da ilmantarwa to wanda ya karanta wannan gaskiya yana da daɗin daraja akan wanda yanzu misali kamar ni fanni na shine fannin harsuna a ce kawai fannin harsuna tsura ka karanta eh zaka san harshe zaka san ciki da bai din sa to amma kuma baka kai kuma wanda bayan ya san harshen kuma ya san ya ake koyar da harshen ba to wannan yana kara gaskiya gyara
ka samu mota dai dole ka samu ilimin tuka
to wannan ya ina ji daga wannan misalin naka kwarai da gaske
gaskiya ne Muhammadu mun goye kwarai da gaske Muhammadu kafin baka da Hawwa'u da malam Abdul Nasir tambaya ɗaya zan muku duka kuku biyu sai ku bi ɗaya amsa ɗaya amsa maganar da malam yayi akwai wani yanayi da ake samu wasu ɗaliban irin wannan abin ta wanda bai da saurin fahimta to ba wai a faskaratu ne kaɗai na saurin fahimta ba a'a ɗazikin yi maganar shiga ɗazika yi maganar yadda malami akwai abu mai kyau akwai abu mara kyau yanayin ka san akwai cin zarafi ba wai a duka yake ba wai a zagi yake ba har abin da zai fito daga harshen ma iyaye masa cin zarafin yayansu to bare dama malami shi ma an ce yana ɗaya daga cikin iyaye to irin waɗannan kalaman ya kuke kallon su a matsayin ku na ɗalibai tsakaninku ya yake kuke kallon malamin da yake muku irin wannan ko a tanka maka halitta ko a faɗa a dai maka wani abu da zai zama musgunawa ce ya kuke kallon wannan kuma ya kuke tunanin hanya da za a gyara wannan abu
malaman suna yi kuma
ya to malam ya kara malaman nayi to Abdinasir zai fara bada ansa
gaskiya malaman suna yi a lokuta da dama kuma wanda abu ne ba mai kyau ba yanzu mu dauka kamar daga primary ko no mu dauki primary ma da junior secondary school da senior secondary school lokacin yaro yana teenager yana karami duk abin da ka fada mai zai shiga kanshi zai zauna kuma in ya dauki wannan abun maybe in abu ne na ruku in cin zarafi ne zai rike wannan abun har abada ba zai manta ba wasu malaman wasu mutane za ga Allah ya yi su da surutu da fadan magana barkatai ba sa gane cewa su malamai ne nan ya kamata su yi wannan magana bai kamata su yi ba kawai za su yi ne tana zo musu to a matsayin ka na malami kuma wanda yake da tarbiya tunda duk malami muna dauka cewa mutum ne mai tarbiya kuma mai bada tarbiya so ya kamata a ce ka iya controlling kanka in ka shigo aji kamar yanda malamin mu ya fada kamar yanda shi ya fada cewa kamata ya ka samu ilimi ma na koyarwa a koya ma yanda zaka zo ka koyar da yanda zaka yi mu'amala da daliban so in dai ka san wayannan ba wai kawai gaba gadi ka zo ka fara koyarwa ba so ka san yanda zaka iya controlling kanka ko da dalibi ya zo ya ma abin da bai kamata ba kai ka san yanda zaka bi
shi yadda kanka
wani yaron za ka ga shi fa wannan a zo a ringa koyar da wasu subject a aji ba zai taba ganewa ba har duniya ta nade wani za shi kawai zane ya iya dan ni ina da aboki da ba abin da yake ganewa amma in yazo ya zana ma mota zaka yi tunanin kamar an fita da shi ma daga kasar ya je ya koyi wannan abin ya dawo haka nan za ga yana ta bin unguwanni
Yana
zazzare shi. Dan mahaukaci ma muke dauka.
Wayyo Allah.
Kuma mun san akwai lokaci. In Allah ya taimake shi sai kaga
wannan yayi tasiri.
Tunda mu a kasan mu mun san cewa ba talent ake amfani da shi ba. Kawai yanzu abubuwa dai sun canja. So in ya kasance malami ya san me ma dalibin shi yake so, to wannan za a samu alaka mai kyau kuma za a samu abin da ake so. Amma in baka san abin da dalibin ka yake so ba kuma kai ma za ka ga yanda kake ai matsala za a samu.
Kafin mu je hawo maganar sa ta tana mu wani abu malam ya hakuri. Malam wannan magana da ya faɗa akwai yaran da in zaka shekara kana koya musu a matsayin ku na malamai kuna duba ku tsuntsunto irin waɗannan yaran ku amfani da kujerar ku da mukamin ku na malanta kuga an sama musu mafita
wato amsar wannan tambayar zan bada ita ne ta wata fuska kamar yanzu yadda yi magana akan cewa ko wani abokin su wanda kira na daukan shi ma kamar bai da yana da rangwamen hankali ko na makamancin haka kuma ya kware a wajen wani zani gaskiya dama ni ko ba tambaye ni ba zan ban magana ta wuce haka ba ina fatan da a ce Allah zai sa ku wani hobbasa ko da tare da hadin gwiwa da ko ni ko wasu to gaskiya wannan bai kamata a bashi a yanayin da yake ciki ba dan ta iya yiwa a ci gaban sa da ci gaban al'umma daga bangaren sa ya zo ta bangaren sa zai iya amfanar da al'umma to wani bangare ta bangaren abin da yake ko mu yanzu a jami'a bayan abin da ake ciki na karatu da karantarwa da koyo da koyarwa akwai abin da ake kira community service ma'ana yi wa al'umma wani aiki ta hanyar abin da kake yi dama kai ba karatu kai kake koyarwa ba kana karantar da tarbiyya da zamantakewa mai kyau ta yadda yanzu duk wani malami da yake jami'a in ya tashi zai sami karin matsayi da ake cewa promotion sai an kirga da wannan abin da ake magana na community service dole shine wace hidima kuma kai wa al'umma kamar yadda kika tambaya Hajiya Nafisa ina ga wannan zai kasance kamar wata hanya da za a iya hidimta wa al'umma ta yadda idan kaga cewa akwai wani dalibi wanda yake da wani abin da ya kira talent ko wani kwazo na musamman to kai a matsayinka na malami zaka iya taimakonsa ta fuskar ka sada shi da wani abu da zai iya sa rayuwarsa ta samu alfanu ta samu cigaba ma'ana kamar misali yau ina karantar da abin da ya shafi harsuna ko harshe sai na ga wani dalibi na dalibin nan Allah ya bashi kwazo akan abin da ya shafi harka ta misali a ce kamar fassara haka fassara wanda mun san translation ko kuma fassara wata dabara ce ta musamman wani abu ne da mutum zai iya samun arziki da shi to in na ga wani dalibi da yake da wannan himmar ko wannan kwazan ni kuma da na san cewa wannan kwazan mutum zai iya amfani da shi ya kara gina rayuwarsa to zan iya janyo wannan dalibin ko dai ta hanyar jami'a ko kuma ta hanyar sada shi da wata kungiya da take a jami'a ko kuma ta hanyar sada shi kai yanzu ko sanin dalibi ne na ganshi yana da basira wajen abin da ya shafi a isar da sako to kaga kila zan yi sada shi da wasu wadanda suke kamar wanda abin da ya shafi mass communication kwarta jarida din nan ko ka samu dalibi da ya kware wajen ka bada assignment aikin gida sai ka zo ka tarar wani dalibi yayi wata bajinta kamar yadda na taba samun wani lokaci ina karantarwa a Jos na tambayi dalibai wani abu wallahi malam ɗaya daga cikin daliban abin da ta kawo ko ni ban iya kai hasashe na bai taba kai wannan amsa ni kaina ina karanta wannan amsa ta ina ta nishadi ina dariya ina mamaki to irin wannan sai ka kara yanzu zaka samu ana akwai gasa nau'i kala-kala a wasu wuraren zaka iya taimakon dalibi mana ba kawai wai ka tsaya kai alaka ka dalibi kawai iya nan
aji
ka koya masa ba wani abu na cigaban sa da yawa abinda muka sani na samun experience na rayuwa yana da yawa ta yadda zaka ga daliban mu da yawa basu kai wajen ba kuma basu san abubuwan ba to kai a matsayin ka na dalibi gaskiya an ka fuskanci wani dalibi yanzu zaka iya samun dalibi yana fama da damuwa abinda malama Zainab da suke fada kamar depression abinda zai sa mutum mai je committing suicide to a matsayin ka na malami in ka lura da irin wannan bai kamata ka ce ni ai da ba ruwa na kawai daga na koyar in tafiya a'a malami iya bakin kokarin ka kaga cewa wannan hanyar ka samarwa mutum mafita a rayuwarsa sai kaga wannan din akwai ko wanda shi a rayuwar nan ta duniya ba abin da yake ba kudin ka yake bukata ba ba abincinka ba shawara kawai yake so ta fatar baki in ka ce mai yi kaza ko karkai kaza shikenan ka riga ka gama yantar da rayuwar shi
kuma wannan iyaye ne suke dora dalibi yaro a haka a ce kaza muke so kai koda shi ba
ta bangaren kariya kawai ba ba ina nufin da bangaren abin da mutum zai zaba ba wannan din ma malami zai iya shiga ciki amma ba a wannan ba wannan ina magana yanzu misali
kuma a cikin rayuwar yau da kullum
yawa sai aka shigo cikin aji sai kaga wani dalibi kila kana lacca yana kuka kaga wannan is abnormal is unusual a ce kana lacca dalibi yana kuka me dalili to a matsayin kamar yadda Hajja Nafisa ta mun wannan tambayar bai kamata kawai a ce kai in ka lura da wani abu na daliban ka kawai kai ba ruwanka kai kawai kamar yadda Malam Abdul Nasir ya ce dazu ai wani malami ya zo ya ce shi ba biya shi ba to wannan bazan kwaye mai baya ba yawa amma dai gaskiya wani lokacin akwai abin da ake kira sacrifice mana mutum sai yayi kokari ya sare yadda wani haƙƙinsa haƙƙinka ne ka sani yanzu kai in aka ce sai an bi ka da haƙƙin da ake so a kanka kai din ka isar da haƙƙin da ake bukata naka ka isar to kai mako dan ba isar maka da wani ba sai ka dan yi hakuri amma wannan ba wafa ina cewa kuma ya dinga rike mana abin nan kin bai wa ta fita ji mu mun fece mun ban makaranta mun ce to mu an rufe a tafi ya ji Allah
ya amin amin awau ke ce zaki ba da amsa ba a ganar da Malam Abdul Nasir yayi ta magana da nace ba shi duka ku dai za ku iya bada amsa akai
kane kamar yanda kika fada generally shi cin zarafin dalibi ta kowanne hanya duk kankantar shi yana demoralizing din dalibi ne yana
rage mai karsashi
yawa karsashin ya koya kila dama yana dan guntun matsalar shi dama ba mai kaifin basira bane to kai kuma ka zo da wannan kyara da mai da
ko magana malam kila daga gida ya to da wani
yawa ko yana da wani shi personal problems da mu da kike bin shi sannan kuma kai ma ka zo ka kara mishi da wani abu so duk lokacin da zai zo ajin ka shi tunanin shi ne zaka iya mishi wannan abin da kai mishi
wannan
ko kuma kai mishi abin da yafi wannan dan haka yazo na tishina ne shi ba kan abin da kake fada bane ba akan wannan kyarar da
kai kappa kai mishi wannan abin
akan wannan kyarar da kuma kad a gaba ta faru to sannan kuma yayi maganan cewa kuma yawa wannan kyarar da muke magana akai kin ga shi ma in mutun yayi to ai kin ga ya lalata waccan alakar da muke fada wannan alakar kuma ai kaman wakilci ne tunda kin ga iyaye tunda addinance ma ai iyaye hakkin iyaye ne su ba wa yaran su ilimi amma saboda yanayin rayuwa da cikukun rayuwa zamantakewa sai suka wakilta malamai to kai kuma a mazaunin ka na malami wanda iyaye suka wakilta ka kin ga ai duk abin da iyaye ya kamata su yi shine zaka yi kamar sanin damuwar mutum me kun ka rage kuma ka zo kana karawa da shi
an kara banne da wage to ba sauraro hasken matasa tare da matasa da tsakatsakin matasa da manyan matasa duka dai ga su a cikin shirin a daidai wannan gaba mun zo gabar da zamu amsa waya ko da ya abin da ya sawaka kuma tattauna da muke yi muna tattauna ne akan dangantaka tsakanin malami da dalibi
alfanu da aka san haka kuma mun ji alfanu da yawa kuma mun ji aka san hakan da yawa wanda kuma al'umma su ya kamata su ma su yi alƙalanci irin nasu gidauniyar Aminu gashkar ba take dauki nauyin ka muku wanda kuma Yospis da CHR suke kikika ka wajen tabbatar da cewa an ka muku ta wannan kafa ta gidan Radio Express gaskiya dukin karfi fatan mu a samu wasu su ƙara shigowa a ƙara dabbaka wannan shiri domin su ma su dauki nauyin a fitar da matasa daga cikin halin da suke ciki a rika fito da matsalolin su ana samar musu da mafita domin samun ci gaban rayuwa da kuma ingancinta kullum muna fada matasa su ne kashin bayan al'umma idan rayuwar su ta gyaru to muna sara gaba ɗaya rayuwar mu ta ji zamu ji dadi ne ta jin dadi idan kuma rayuwar su lalace to kuma sai mu ce la haula wala quwwata illa billahi alil azim zamu amsa waya a kan splitter split 1 9 5 7 2 splitter 8 3 5 splitter 9 1 sannan kuma ana kallon mu kai tsaye ta shafin Zainab Nasir Ahmad da kuma Express Radio Nigeria wanda kuma ake kallon mu a didon lokaci Malam Muhammadu ga mu masu sauraro
ya kasa bayani yadda ya ce an yi masa rasuwa Allah ya ji sarai
a Abdulnasir
da dama gaskiya masu kokarin ba wa ƴaƴan mu tarbiyya mu dai mun zama manya amma mu ba muna kan hanya dan gele ne an ce har ka zo ba sai ba mutuwa ta zo ba ilimi bai baka ba
haka ne haka ne
to gaskiya ne Allah ya saka musu da alkhairi amma su ci gaba da biyayya da ba da ilimi mai amfani dan rayuwar yara ta tafi daidai
to mun gode ma ku dalibai kun ji Ibrahim ya ce ku ci gaba da biyayya malam kuma ku ci gaba da ba da ilimi mai amfani ko ba gaskiya ba Muhammadu ai shiri ya zo karshe ko shirin hasken matasa kai tsaye daga tashar gaskiya dokin karfe wanda kuma muka ji tattauna mu da ta kasance a yau shiri na 11 haka ne ko Muhammadu a tukwana a tashi gaskiya ne gaskiya ne dangantaka tsakanin malamai da dalibai alfanu da aka san haka kuma mun ji ta bakin malamai kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske malam Muhammad Suleiman ko ke Dr. Muhammad Suleiman muna godiya kwarai da gaske malama Hawau Ahmed muna godiya kwarai da gaske Abdulnasir Haruna Hussein kuma muna godiya kuma Allah ya ji gar abin da aka rasa ya sace tafi nan a madadin dukkan sauran abokan aiki da suke tare da ni a nan da kuma Bilal Amin da Sadi da ni da ku da gidauniyar Aminu muga shigar ba take hidima da tsauniyar kamu ko wannan shiri ko wannan sati da kuma Yusuf da CHR su ma da suke kai komo wajen gabatar da wannan shiri Muhammad Awal Tijin Marshala muna godiya kai ma da kake taimakawa wajen tayani mu gabatar da shirin Nafisa Marshala Ahmad a madadin dukkan sauran abokan aiki nake cewa assalamu alaikum da injiniya da Zainab da Suleiman duka da Muhammad da ya tafi shi ma a dazun na insha Allah duka muna godiya kwarai da gaske a madadin kowa da kowa nake cewa assalamu alaikum